بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيومنا ترى غوت رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرى دبر أريه أولود أربعين داء أفو هنكما قوما غوتا هدو ميلادية دبر بدا أشرون لدي إيقا ودا قراتمنا تفسير القرآن ميجرما منا لكم تفسير سورة النساء a jiya mun tsaya a aya ta 65 to kuma ba mu ƙara saba lokaci cikin mana zaka za mu tashi akan ta fala wa rabbika la yu'minuna ta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum fatan mu da ubangi ta'ala ya datar da mu da karanta daidai da fassara daidai da fahimta daidai da kuma aikata daidai bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim فلا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
نعم. وبنجلي تعالى فلا وربك na rantsi da ubangijinka la yu'minuna ba za su zama masu imani ba hatta ya haƙƙi muka fi ma shajara bainahum sai sai hukunta ka cikin abin da ya gudana tsakanin su thumma la yajidu fi anfusihim harajan sannan kuma ya zama ba su samu kunci a cikin rayukansu ba mimma qadaita daga abin da ka hukunta wa yusallimu taslima kuma su sallama su miƙa wuya miƙa wuya ubangiji subhanahu wa ta'ala anan yayi rantsuwa ne da ubangijin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shi Allah din da ya rantsuwa din shine kuma ubangijin manzon Allah din Allah ta'ala yana da dama ya rantsuwa da dukkanin abin da ya ga dama amma mu kuma ba a shar'anta mana rantsuwa da kuma ba sai rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala amma Allah yana iya rantsewa da kanta kuma ya rantse da wani abu ma dan Allah ta'ala yana ma muhimmancin wannan abin ya ce wa shamsi wa duhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal layli iza yamshaha duk abin da Allah ya rantse da shi to wannan rantsuwa tana nuna ma muhimmancin abin da girma abin da daraja abin to anan ubangiji ta'ala ya rantsuwa da ubangijin manzon Allah ya jingina manzon Allah rububiyya din baki daya saboda shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kula da ubudiyya ta Allah subhanahu wataala kamar yadda ne bayani a jiya gwargwadon yadda kake gwargwadon ubudiyyarka ga Allah to kuma gwargwadon rububiyyar da Allah yake baka gwargwadon da'arka ga Allah subhanahu wata'ala to kai ma kuma gwargwadon irin kulawar da Allah yake baka wanda mun bada misali zaka ga duk inda ka taba manzon Allah Allah sai ya martani kamar yadda shi ma manzon Allah ana taba Allah sai manzon Allah ya martani ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba daukar fansa akan wani abu da aka yi masa ba sai dai idan an taba alfarma Allah to sai ya dauko wa Allah fansa to shi ma shi Isa manzon Allah ana taba shi sai Allah ya daukar masa fansa wanda kuma mun gani kamar yadda bayani ya gabata jiya za ga su ma sahabban manzon Allah saboda da'a su ga Allah da manzon Allah kuma za ga dille taba su sai Allah ta'ala ya daukar musu fansa wannan ta sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala to shi Isa anan Allah ta'ala ya jingina manzon Allah rububiyya din baki daya yace fala wa rabbika Allah yace la yu'minuna ba za su yi imani ba ba za su zama masu cikakken imani ba hatta ya haƙƙi muka fi mashari da bainahu har sai sun hukunta ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin baki ɗayan al'amuransu cikin dukkanin abin da ya gudana tsakaninsu ya zamo kai za su hukunta kai ne faisal a tsakanin wannan abin nasu sannan kuma idan manzon Allah ya yi hukunci ɗin ya zamo la yajidu fi anfusihim haraja ya zama bai samu wani damuwa da kunci a cikin ransu ba daga an ce ma wannan hukuncin hukuncin manzon Allah ne sawa'un abin da ya nema dadi ko ba ya ma dadi amma sai aka yi ma bayani cewa wannan ai shine hukuncin manzon Allah to daga lokacin a jikir jinka yayi wasai ka karba abin ka sallama a cikin zuciyarka baka da kunci baka da damuwa koda wannan abin kuma ya shafi abin da za a taba ka ne ma saboda a hukuncin Allah da manzon Allah anan ne kwanciyar hankali da dadin rai da kwanciyar da nutsuwa take samuwa a rayuwar ta al'umma baki ɗayan su da haka ya zama ba a samu kunci da damuwa ba daga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta Allah ta'ala ya kuma ce sallimu taslima kuma ya zama sun miƙa wuya miƙa wuya kaga sai ya zama kenan la yajidu fi anfusihim harajan kaga a batsini kenan ba su samu kunci ba sun sallama hukuncin manzon Allah a batsini wa yusallimu taslima sannan kuma a zahiri ma sun sallama hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kawo magana al-Allama Isidi alayhi rahmatullahi biya yace fadin Allah subhanahu wa ta'ala la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum yace hadha maqamul islam yace wannan shine matsayin musulunci ya zamo duk abin da yazo maka kana ainihin hukunta manzon Allah ne to wannan matsayi ne na musulunci yace summa la yajru fi anfusihim harajan mimma qabaita sannan kuma in ka kai hukuncin ya zama duk abin da manzon Allah ya hukunta baka jin kunci baka cin damuwa baka jin damuwa yace hadha maqamul iman yace wannan matsayi kenan na imani wa yusallimu taslima kuma mutun ya miƙa waya yace hadha maqamul ihsan yace wannan kuma shine matsayi na ihsani wanda shine mafi girman matsayi anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak Imam Ahmad da Imam Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi ta hanyar Ma'mar daga Imam Zuhri daga Urwa ibn Zubair a riwayar Imam Ahmad da kuma Abdullahi dan Zubair Allah ya kara masa yadda yake cewa an yi jayayya tsakanin Az-Zubair ibn al-Awwam wanda sa Az-Zubair ibn al-Awwam dan Safiya ne ita kuma Safiya amma gwaggo ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an yi jayayya da shi da wani mutumin Madina akan magudanar ruwa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake da Zubair tunda ruwan ta bangaren Zubair yake tahowa sai manzon Allah yake to ya kai Zubair ka shayar da gonar dabinanka in ka shayar to sai ka sako ruwan sai to kuma zuwa gonar makocinka anan annabi sallallahu alaihi wasallam sulhu yayi saboda idan haƙi za a bai Zubair cikakken haƙi to sai gonarsa ta sha ruwan ya koma baya asalin tushen dabinan ya kwanta sannan ya saki ruwan ga duk wanda ya san yadda ake sulhu ko na bangare yana da hakura da haƙi na sani sai ai balance na tsakiya to sai manzo Allah ya ce Zubair da ka shayar da gonarka saki ruwan ya to gonar makocinka to sai wannan mutumin Madinan sai yace ya manzon Allah an kana bin abatika an kana bin ammatika dan dai dan gwaggonka ne ma'ana shi sa kai wannan hukuncin nan da nan sai fukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta canja to sai manzo Allah ya ce da muqamul sulhu sai kuma muqamu ba kuwa cikin haƙiƙa sai manzo Allah ya ce ya kai Zubair ka shayar da gonarka ka tsare ruwan har sai ruwan ya koma asalin tushen da jinanka sannan ka sako shi zuwa makocinka to shine sai fadin Allah subhanahu wataala kamar da Zubair yake fada yace cewa ina zatan yace ina zatan wannan ayar ta sauka ne akan haka to sai dai wannan kaulin na Az-Zubair ina zatu kaga wannan ba kan rike mu cewa ayar akan wannan ta sauka ba shi sai bin Jarir al-Tabari alayhi rahmatullahi yace la Allah ta sauka ne tsakanin abubuwa guda biyu ko dai ya zama wannan kissa ta Az-Zubair ko kuma ya zama abinda muka faɗa a baya abin da ya faru a tsakanin wani mutum wani munafiki da wani bayahudi rigima ta zo tsakanin su shi bayahudan sai ce to mu kai ƙara gurin annabi gurin Muhammadu saboda mun san baya karɓar rushwa shi kuma munafikin sai ce a'a a kai wannan hukuncin gurin Ka'ab bin Ashraf sai ga shi sai faɗan Allah ya sauka fala wa rabbika la yu'minuna shi sai bin Jarir al-Tabari yace to sai dai ya zama yace abin da zai fi bayyana ayat ta sauka ne akan wancan sai dai da wancan din da irin abin da ya faru na Zubairu da ma duk irin wani abu da zai faru irin wannan to ayat tana magana akan sa dama an sani kaida shine الإبرة بأمم اللفظ لا بخصوص السبب أنا إذناني دقني وتلفظي با أنا كلن كيبان تشن سببا ديسا آية تسوطة لكا يا حتى دا ونشن دن دا كما دوونا أبرزي فارو دا نزو بيرن دا دوونا أبرزي فارو to wajibine zama hukuncin gurin manzon Allah kai shi idan ku ba haka ba to mutum bai zama yana da cikakken imani da Allah ba bai zama yana da cikakken imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ya zama mutum ya sallama wa Allah ya kuma sallama dukkan hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi to a lokacin ne mutum yake zama cikakken musulmi yake zama cikakken mai imani sannan wannan ko mutum al-ansari din a cikin nasin din ba abin da yana mutum ba musulmi ba ba abin da yana cewa munafiki kamar yadda ibnu ashur yake fada cikin at-tarir wa tawil yake cewa wannan mutumin musulmi ne mai imani yake ba munafiki bane yace domin tun zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani yana bambanta akwai mutanen da suke da karfin imani akwai wanda suke da raunin imani ke la'alla shi wannan mutumin tunda mutum ne wanda bai san Allah wajin ba kun san akwai abin da ake cewa al-lazim zaka iya fadar kaza shi kaza din da ka fada ba shine saban ba amma lazimin sa saban ne yanzu kawai da yace dan dan ammaka ne kaga zahiri ba ta munan magana ba ce amma me take lazamtawa kamar ta lazamta manzon Allah bai adalci ba an fahimta sai to Allah shi bai fahimta irin wannan al-lazim din bai fahimce su ba bai fada kuma da wannan niyya din ba shi ta ma masu ruwaya da kakaf ban ce mun munafiki wanda ke cewa wani mutum daga mutanen Madina wanda ku an san mutanen Madina mutane da Ubangiji Ta'ala ma ya yaba musu subhanahu wa ta'ala yace zaka abu ne wanda yayi da rashin sani bai dauka haka abin yake ba amma da manzon Allah yayi wannan zaka ya fahimci yanda abin yake kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata afuwa dai kai yana nan a cikakken mu'mininsa zaka magana mafi inganci wannan mutumin ba munafiki bane kuma daga lokacin dama yana cikin dabi a sabon manzon Allah duk lokacin suka yi wani abu na laifi ba san laifi ba ne daga san da Allah ya ja kunnan su ko manzon Allah ya ja kunnan su da yadda Allah ba su ƙara koma wannan laifin ba shi yasa su sabon manzon Allah laifukan su ma mu alkhairi ne a gurin mu dama ba su da isma ba ma asumai bane su dama za su yi laifi to su da yawa a laifukan da suka yi mun samu sauki na shari'a a gurin Allah subhanahu wataala yanzu misali farkon shar'anta azumi ai idan mutum a dare yayi indai ya riga yayi bacci kan ya ci abinci to ba dama ya ci abinci ko ba zai kusanci iyalansa ba sai zama da yawan su ba sa iya hakuri a boye sai su kusanta ka kuskure suke sallallahu alaihi wasallam Allahu annakum kuntum taktanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum sai fal'ana bashiruhunna waktabu ma kataba Allahu lakum yace wakulu washrabu hatta yatabayana hadde zuwa karshen aya din kaga da kuskuren da suka yi sai Allah ta'ala ya hakika Allah ya san kuna hai inda kawunan inda dan shi'a sai Allah ya ce Allah ya muku afuwa kuma ya karbi tuban ku ya yafe muku dama ba shi ya kai laifin ba to ya ce ya yafe banda yafewa da Allah ya saboda rahmar Allah da jin kansa sai ma Allah ya shafe yancin hukunci sai ce fal'ana bashiruhunna kai yanzu ko kusanci matan kuma da daddaran to kaga da cikin irin falala ta sabon manzon Allah da irin alkhairin sabon manzon Allah in suka yi laifin ma lokacin sai laifin mu ya zama alkhairi a gare mu saboda haka wannan mutum ba munafiki bane to kaga wannan ke nuna cewa a ka'ida ta mumini na gaskiya musulmi na gaskiya to duk sanda aka ce masa ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gara ta riga ta kai kawai da an ce manzon Allah ne yake ayi ko manzon Allah ne ya hukunta wannan in dai ya tabbata ya ingata daga manzon Allah kawai abinda mu'mini zai ce sami'tu wa ata'tu inma qawlul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wannan kawai shine maganar mu'mini idan ka kira su zuwa ga ainihin hukuncin Allah da manzon Allah ce mun ji kuma mun bi duk inda ka samu sabanin wannan to babu cikakken imani da haka yana cin hadari a addinin mutum a ce man manzan Allah ya ce dan yana faruwa a ce da mutum manzan Allah ne yake sai ce eh ma'ana ya yadda sai ce amma kuma kaza yanzu ka kabalta magana ka da maganar manzan Allah kenan wannan kaga in mutum yana sani akwai hadari kwarai kwarai a cikin addinin sa wara ma wanda baya sani sai a jakunnan sa dan gaba kare kara saboda manzon Allah yanda ba ai wa Allah kishiya wajen bauta to haka ba ai manzon Allah kishiya wajen biyayya dan akwai tauhidul ibada akwai tauhidul ittiba tauhidul ibada shine kadaita Allah shi kadai wajen bauta tauhidul ittiba shine kadaita manzon Allah shi kadai wajen biyayya isa duk wannan magana take karo da maganar manzon Allah kowaye shi komai girman rawanin sa za a aje masa maganar sa dauka manzon Allah dan manzon Allah ya fi kowa girma sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah yake ni subhanahu wa ta'ala yake walau anna katabna alaihim da ace zamu fallanta zamu wajabta akan su anqtulu anfusakum ko kace kawunan ku awakruju min diyarikum ko ku fita daga gidajen ku ma fa'aluhu ba za su aikata shi ba illa qalilun minhum sai ɗan kadan da gare su walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi da za a ce su sun aikata abin da ake musu wa'azi da shi la kana khairal lahum da ya kasance alkhairi a gare su wa ashadda tathbita da ya fi kuma tabbatar da su akan tafarki na shari'a wa idan la atainahum min ladunna ajran azima da za su yi hakan da mun ba su lada mai girma daga gare mu wal hadainahum siratan mustaqima da kuma mun shiryar da su tafarki madaidaici wa man yi'i Allah wa rasula wanda yawa Allah da'a yawa manzan Allah da'a fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim wa innan suna tare da wa'inda Allah ta'ala yawa ni'ima minan nabiyina daga annabawa was siddiqina da siddiqai was shuhada'i da shahidai was salihina da nagartattun bayi wa hasuna ulaika rafiqa ma dalla da irin wa'annan abokan zama dalikal fadl min Allah wannan fadala ce daga Allah wa kafa billahi alima Allah ya isa masani da ayyukan bayi ubangi subhanahu wa ta'ala yana bada labari cewa da yawa daga cikin mutane da ubangi ta'ala zai umarce su da wasu ayyuka wanda ke haihaye wa kansu ma na saban Allah ayyuka da suke wanda saban Allah ne da a ce asali ubangiji ta'ala zai umarce su da abin ba a matsayin sako ba to da yawan su ba za su aikata ba saboda yanda zuciyar dan adam da ɗabi'ar dan adam take da san saba umarin da aka yi masa sannan kuma wannan na nuna cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin shari'ar da ya shar'anta a bayi ubangiji ta'ala bai shar'anta musu shari'a mai kunci ba domin da Allah ta'ala ya shar'anta mutane shari'a mai kunci irin wannan to da sai zan mutane ba za su yi addini ba shi yasa Allah ta'ala ya ce ma ja'ala alaikum fid dini min harajin yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana dafin ku da sauki ba yana dafin ku da tsanani shi yasa Allah ya ce law anna katamna alaihim da a ce mun fallanta musu mun wajabta musu muka ce a nuktulu anfusakum ku kashe kawunanku sashin ku su kashe shashi ko kuma mutum a ce ya kashe kansa Allah ta'ala ya ce a ukhruju min diyarikum ku wace su fita daga gidajensu ku fita daga gidajensu Allah ya ce ma fa'aluhu illa qalilun minhum ba za su aikata ba sai kaɗan daga gare su amma saboda falala ta Allah da rahama ta Allah Allah ta'ala bai fallanta mana irin wayannan ayyukan ba bai fallanta mana ayyuka na tsanani na kunci a cikin addini ba kamar yadda al-Allama Ibn yake faɗa yace sai Allah ta'ala ya sanya mana shari'a shari'a mai sauƙin gaske shari'a da take da sauƙi na aikatawa shari'a da babu yanda za ka kai mata makwara duk da sauƙin da addinin yake da shi kuma a hakan in Allah ta'ala ya tauye ma wani ba za ka iya wani abu sai ya ƙare maka sauƙi hadisin Imran ɗan Husaini Allah ya ƙara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salli qa'iman in istata'ta kai sallah tsayin za ka iya yace fa in lam tastati fa qa'ida in kuma za ka iya tsaye ba kai a zaune ka dubo sauƙi irin da wannan addinin na Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma kamar yadda Ibn Kathir yake faɗa shi kuma yana ganin ayat tana nuna cewa da yawan mutane da Ubangiji ta'ala kaga ai kashe kawuna da fitar da mutane daga gidajensu ai aiki ne da Allah ya hana to ayat na nuna cewa da ababan nan da mutane suke haihaye musu na saban Allah da a ce Ubangiji ta'ala zai umarci mutane a matsayin umarni da su to da yawa mutane ba za su aikata ba yace saboda yanda aka ɗabi'anci zukatan mutane da san sabawa umarni kuma saboda Ubangiji ta'ala ya san zukatan mutane din haka suke dan Ubangiji ta'ala ya san abin da ya kasance da abin da zai kasance da abin da ba zai kasance ba dukkan su Ubangiji ta'ala ya san kina Allah ya san a haka halicci bayin da za a musu wannan umarnin da ba za su aikata wannan ba wannan kuma ke nuna ma cewa fitar da mutane daga gidajensu wannan ba kankanin al'amari bane tunda Ubangiji ta'ala ya hada shi da kisan kai ko kashe kawunan ku ko kuma a kurji min da yaron ko ku fita daga gidajen shi sa za ga dan adam yana cin abin da yake mai kunci da bala'i da musiba ce an fidda shi daga gidansa wannan ai yana cikin abin da zaka tara Allah ya tara sabon manzon Allah lil fuqara alladhina ukhruju min diyarihim wa amwalihim sai Allah ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula shi sa Allah ya ba su kambo ce ulaika hum sadiquna Allah ya gaskata imanin su ya gaskata aikin su kuma Allah ya tabbatar da cewa fitar da su daga da gidajen su da raba su da dukiyar su duk sun yi ne dan neman yardar Allah dan neman fallan Allah Allah ya tabbatar da ikhlasu daga ga wannan shi yana ma cewa fidda mutum daga gidansa wannan babban musiba ce dan gashi Allah ya hada da kisan kai to Allah ya ce da kadan ne za su aikata Allah ya ce walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi da a ce su sun aikata abin da aka yi musu wa'azi da shi a ce abin da ake musu wa'azi da shi da a ce sun aikata shi abin da ake umartar su da shi cewa ku yi kaza da abin da ake hana su da a ce suna hanuwa suna bin wannan wa'azin Allah ya ce lakana khairal lahum da wannan shine alkhairi a gare su kefa alkhairi a gare su ko shine alkhairi a gare su fiye da saba umarnin da hahayewa ababen da Allah ta'ala ya hana wa shadda tadbita da kuma shi ne fi tabbatar da su akan tafarki na shari'a Allah kuma ya ƙara cewa wa idhal la'ataynahum min ladunna ajran azima da kuma za su aikata haka da mun ba su lada mai girma daga gare mu Allah kuma ya ce wa ladainahum siratan mustaqima da kuma mun shiryar da su tafarki madaidaici Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗi manya-manyan abubuwa na alkhairi da Ubangiji ta'ala zai musu da sun ba abin da ake musu a zuri da sun yadda sun wa Allah ta'ala da'a haka nan kuma duk wanda ya yadda ya bi abin da ake mai wa'azi da shi ya yi wa Allah ta'ala da'a to wannan abubuwan da aka lissafa a wannan ayar Ubangiji ta'ala zai musu wannan abu farko shine lakana khairal lahum da sai ya zama cikin zababbun Allah din da Allah ce lakana khairal lahum da ya zama alkhairi a gare su kaga alkhairi shine kishi ya sharri da sai ya zama a rayuwarsu da addininsu ya kasance a cikin alkhairi sun kasance cikin aiki nagari da tafarki nagari kuma sun zama cikin zababbun Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce wa shadda tadbita da kuma wannan ya fi tabbatar da su akan tafarki na shari'a da sai ya zama hakan sai yasa ubangi ta'ala ya tabbatar da su akan tafarkin shari'a, ya tabbatar da su a kabarin su, ya tabbatar da su a aljanna ranar alkiyama, domin tabbatarwar da datawa ta Allah subhanahu wata'ala. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya fil akhirah, sai zama anan duniya ubangi subhanahu wata'ala sai ya tabbatar da su wajen tabbatuwa a cikin ayyuka na da'a, ayyuka na biyayya ga Allah subhanahu wata'ala, ayyuka na biyayya ga manzon Allah, ayyuka na alkhairi, sai zama su suke jin dadi, shine kwanciyar hankalin su, sai Allah ta'ala ya musu wannan. Yana daga cikin sunna ta Allah subhanahu wata'ala, wannan ka'ida ce ta Allah. Duk mutumin da yake ya zamo yana yin ayyuka na gari kuma Allah ta'ala ya karba, to wa'annan ayyuka na garin sakamakon su sai kuma ya haifar ma da wani aiki na garin. Wannan sunna ce ta Allah. Duk wanda zai tsaya wajen da'a ga Allah, to da cikin sakamakon da Allah yake ma tun anan duniyar, tun anan duniya kafin aje lahira, wannan aikin na da'a sai ya ƙara biyo shi da aiki na da'a. Shi ma wannan aikin na da'a ga Allah sai ya ƙara biyo shi da aiki na da'a ga Allah. Har sai ya kai matsayin da ayyukan biyayya ga Allah ya zama ya sirke da jikinsa, ya zama babu abin da yake mai daɗi in ba su ba. Kaga daga nan sai mutum ya zama daga cikin zababbin Allah, cikin waliyan Allah. Sai ya zama ayyuka na saban Allah baya jin daɗin su, ayyuka na saban Allah suna zama kunci a gare shi, amma ayyuka na da'a ga Allah kuma suna zama wa jin daɗi da kwanciyar hankali a gare shi. Wannan yana cikin sunna ta Allah, haka Allah ta'ala yake bayin sa. Kaga wa ashe da tabbita. Daga cikin kuma abinda Ubangiji ta'ala zai masa bayan ya mutu a kabarin sa, ma sai Allah ta'ala ya tabbatar da shi. Sai Allah ya tabbatar da shi a lokacin da mala'iku za su yi masa tambaya. Domin Allah ne yake tabbatar da furucin mutum a lokacin da za a yi masa tambaya. To kuma Ubangiji subhanahu wata'ala haka nan a ran alkiyama sai Allah ta'ala ya ƙara tabbatar da shi. Sai ga kunci na alkiyama da musibar da za a shiga ta alkiyama, Ubangiji ta'ala sai ya ba shi kariya, sai Allah ya tsare shi. Kisa Ubangiji subhanahu wata'ala yace wa idan, idan suka aikata hakan la'atainahum min ladunna ay min indina, da sai mu ba su daga gurin mu, me za mu ba su? Ajran azima, wani lada ne girma. Kaga mataki na nawa kenan? Mataki na uku. Banda wancan abin da Allah zai za'i na Allah da kuma tabbatar da mutum kan shari'a da jin dadin ayyuka na shari'a, ka san duk wanda ya zama aiki na shari'a yana jin daɗin shi, to rayuwarsa za ta nagarta. Allah ce man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, wanda yake aikata aiki na gari, namiji ne ko mace ne, kuma yana mai imani, Allah ce za mu raya shi hayatan tayyiba, rayuwa da daɗin rayuwa, tsakakkiyar rayuwa. Sai ga ana cikin kunci da bala'i da fatintunu, amma kai sai Allah ya tsare ka, sai ga zuciyarka hankalinta a kwance, ya zama ma kowa yana sha'awarka. Dan yana cikin abin da Allah ta'ala yake bayan sa baki masa da'a wajen tabbatar da su din, shine a lokacin fatintunu sai Allah ya tabbatar da gadagansu. Duk wata fitina da za ta zo, shubaha da shahawat mai guguwa take zuwa tafi da imani, sai shi kaga yana tabbace ba ta tafiya da imani. Musamman irin lokacin nan da muke ciki, lokaci da ake ta guguwa ɗaya mai imanin mutane. Yau ɗin nan sai ka ji wata mummuna aƙida ta fito, sai ta kwashi mutane ta tafi da su. Gobe sai ka ji wata, to amma wanda ya tsaya ga ɗa'a ga Allah da ikhlasi, sai ga duk irin wannan fitutun sai Allah ta'ala ya tabbatar da shi, ba za su tafi da shi ba. Dan haka a lokacin musibu, wata musiba da Allah yake jarraba bayi, duk sannan musiba za ta zo, ko ta game al'umma ko shi ta same shi kadai, Ubangi ta'ala sai ba ya juriya da hakuri. To kuma banda wannan da Allah zai mar, kuma sannan sai Allah ta'ala ya ba shi lada daga gurin Allah. Kaga nilla dunna, wanda kuna ma girman ladan, tunda Allah ya jingila ladan zuwa gari. Kuma sannan Allah ya ƙara cewa ajran azima, akashi bitankir, wani gagarumin lada mai girma, wanda ko shakka babu wannan ladan ka san kome ne aljanna ce. Kamar yadda Ibn Kathir ya ce ai ya'ani aljanna, da abin da ake nufi shine aljanna. Bayan nagartacciyar rayuwa da Allah ya bashi a duniya, da kwanciyar hankalin da Allah ya bashi a kabari, sannan kuma Allah ya ƙara masa kuma a bashi aljanna, wanda shine abin da dukkan imani yake nema, Allah ta'ala ka ba mu aljanna. Wannan kuma ke nuna maka cewa mutum yayi aiki, kamar na faɗa jiya ko shekaran jiya, wannan ayar dalilin da ke nuna cewa mutum yayi aiki don neman lada, dan a bashi aljanna, wannan baya taba ikhlasin sa, baya bata niyyarsa, bal wannan ma shine ikhlasi, kai aiki dan Allah ya baka lada, ai shine kai dan Allah, kai aiki dan neman Allah ya baka aljanna, kai da ba ne sakamako in ba Allah ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tare da sahabbansa, Allah ya ba mu labarin suna yin aiki ne dan neman falala Allah, dan neman yardar Allah. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kaga Allah yace da manzon Allah da wanda suke tare da shi sune sahabbansa, a aikin su Allah ke taguna fadlan minallahi wa ridwana, suna neman falala Allah ne, suna neman yardar Allah, kuma na san ba ne imani da zace imani sa kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daka mutun yace yana aiki ne shi ba dan lada ba, ba dan a samu aljanna ba, ba dan sakamako a gurin Allah ba, kamar yadda na faɗa shekaran jiya, ina ƙara maimaita wannan gaba ɗaya ma baki da musulunci bace, dan duk aqida ta sabawa aqidar manzon Allah, to na aqida ta saba musulunci. Wannan mun ga abinda Qur'ani ya ba mu labari yanda manzo Allah yake yin aiki dan neman falla Allah, dan neman yardar Allah. To kuma sai Allah ta'ala ya faɗa abu kai girma da zai mutu shine abu na hudu, yace wala hadainahum siratan mustaqima. Kaga bayan ne, bayan an yi kusuri sai kai umumi, Allah ce kuma za mu shirye da su tafarki madaidaici. Kaga wannan umumi ne, bayan an yi taksifi an ce za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi, sai kuma aka gani domin duk abin da aka lissafa a baya sun shiga cikin siratul mustaqima, sai Allah ya shirya da su tafarki madaidaici, tafarki madaidaici a nan duniya da kuma tafarki madaidaici a lahira, sai Allah ta'ala ya musu haka. Kaga wannan ke nuna ma karamci da jin kai na Allah subhanahu wa ta'ala ga bayinsa. Ubangiji ta'ala in ya tashi wa bayinsa sakamako, to Allah ta'ala ninninka musu yake, dan Allah shine akramul akramina subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ta'ala yake wa mai yi Allah wa rasula, dukkanin wanda yayi wa Allah ta'ala da'a, yayi wa Allah biyayya, wa rasula kuma yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya, ma'ana yayi aiki da abinda Allah ta'ala ya umarce shi, yayi aiki da abinda manzon Allah ya umarce shi, ya hanu gabaran abinda Allah ta'ala ya hana shi, ya hanu gabaran abinda manzon Allah ta'ala ya hana shi. To irin wa'annan ubangiji ta'ala zai zaunar da su a gidansa na karamci, shine aljannata. Kuma a tare da Allah yace fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhi, wa irin wa'annan da suka yi wa Allah da'a, suka yi manzon Allah da'a, suna tare da wa'anda Allah ya ni'ima, a ina kenan a gidan karramawa, gidan karamci na Allah. Shine abinda ubangiji ta'ala ya iman umarni mu dinga roƙon Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Wanda Allah ta'ala ya ni'ima minan nabiyina, min anan ba ta bi ibiya bace, min ta zuwa nan ne li bayanin jin, ma'ana wanda Allah ya ni'ima su ne annabawa, annabawan Allah wanda ubangiji ta'ala ya zabe su ya ba su annabta, domin ita annabta da risala wannan zabin Allah ne. Idan za a ce ka nuna wani abu wanda wannan kawai zabi ne na Allah, to annabta ce da manzanci, abu ne da Allah ne yake zaɓar wanda ya ga dama ya bashi. Shi yasa Allah ya ce Allahu ya'lamu haythu yaj'alu risalata, ya ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas, domin ba wata sallah da za ka yi, ko wata tsayuwar dare da za ka yi, ko wani azumi da za ka yi, ko wani zikiri da za ka yi, ko wata sadaka da za ka yi, ka ce na yi wata sadaka ko wata tsayuwar dare don Allah ya ban annabta, babu wani, kawai zaɓi ne na Allah, Allah ya zaɓe shi ya ba su. Wanda suka yi wa Allah da'a, suka yi manzo Allah da'a, suna tare da wa'anda Allah ya ni'ima, ne annabawa, wasiddiqina da siddiqai. Siddiqai su ne wanda suka gaskata Allah, suka gaskata manzon Allah, sannan kuma suke da gaskiya a maganganunsu, suke da gaskiya a ayyukansu, suke da gaskiya cikin aqidarsu. Wanda muna da siddiqi na farko a wannan al'umma shine wa sayyidina Abubakar, Allah ya kara masa yadda. Haka nan Esa, shi sa ake cewa Siddiqa bintu Siddiq, kamar yadda Allah ya faɗa Maryam ummuhu Siddiqa, babar annabi Isa alayhi salam, ba annabiya bace amma Siddiqa ce. aqida su akwai cikakkiyar gaskiya haka nan a ayyukan su haka nan a maganganun su akwai gaskiya a ciki to wannan kuma ke nuna ma cewa annabawa sun fi waliyai da ma'anan annaba Allah ya fara ambata minan nabiyina sannan kace wasiddiqina kake nan annabawa suna gaba da ni da dukkanin wani wali annabi yana gaban sa masu cewa muqamul nubuwati til barzaki fuwaiqar rasul wa dun al wali wannan baki da musulunci bace wai cewa muqamul nubuwati til barzaki matsayi na annabta a barzak fuwaiqar rasul to yafi matsayin manzo kaga inda aka canja abu tarcewa manzo yafi annabi wanda ke matsayin annabi yafi matsayin manzo to kuma su ce wa dun al wali amma kuma annabin bai kai wali ba take nan waliyin yafi annabi yafi manzo idan ka zo kace to me yake nuna ka sai ce ai ga kidar wali ne yafi annabi Musa tarcewa kidar ba wali ba kidar annabi ne annabi ne dan karshe bayan sun yi abin da zasu yi da annabi Musa da yake masa ma fa'altuhu ana amri kaga daga umarnin waye aka take na umarna la in ba annabi bane zai samu sako daga Allah annabi ne kuma sannan kidir bai kai annabi Musa ba annabi Musa da cikin ulul azmi kidir kwa baya ciki dan a gurin Allah bayan manzon Allah sai annabi Ibrahim sai annabi Musa kuma an mutu ya karanta hadisin Abdullahi dan Abbas ruwayar Bukhari da Muslim zai ga ma me ya faru Allah ya wa annabi Musa haka kuma me kidir yace daga karshe abin da yasa kidir ya saba annabi Musa ba aiko annabi Musa gurin kidir ba shi yasa ya ga ma cewa kai Musa ka san abin da Allah bai sanar da ni ba ni ba kuma Allah ya san da ni abin da bai sanar da kai ba Allah ya wa annabi Musa ne dan ya jarrabe shi dan su a gurin masu wannan aqida ma kidir din har yanzu yana nan bai mutu ba in kace yana bin duwar wutsu da kwazazzabe da kaza to aka yi ko manzala bai zo ya taya manzala jihadi ba ne amfanin sa haka wannan na nuna cewa annabi ya fi wali ka tara dukkanin waliyan duniya ba sai annabin Allah guda ɗaya ba dukkanin ba wani wanda yake da matsayi a gurin Allah da ya kai matsayin annabawan Allah misali yake wa shuhada'i da shahidai su ne waɗanda suka je fagen daga suka yi yaƙi saboda Allah aka yi saboda Allah sai Allah ya ce wa salihina da kuma nagartattun bayi wanda zahirinsu da baɗinsu suka nagarta shi zuciyarsu aqidarsu mai kyau ce ayyukansu ayyuka ne nagari wanda yake wa Allah ɗa'a yake wa manzon Allah ɗa'a Allah ta'ala ya ce yana tare da waɗannan shi yasa Allah ƙarshe ce wa hasuna ula'ika rafiqa madalla da kungiya ko abokai suka zama waɗannan ne abokan zama shi isa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanda yazo a hadisin ummu na'isha Allah ya kara mata yadda ruwayar bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam take cewa naji shi yana cewa madin nabiyin yamrabu illa kuyira baina dunya wal akhirah take babu wani annabi sallallahu alaihi wa sallam ce babu wani annabi da ya rashin lafiya ta mutuwa sai an bashi zaɓi tsakanin duniya da lahira ya zaɓa yana so ya ci gaba da zama a duniya ko kuma a'a yana so ya tafi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tace wa kana fi shakwahu allati qubira fihi ce manzo Allah ya kasance a rashin lafiyar da Allah ya karɓi manzo Allah tace fa kadarhu wa hatan shadida ke zazzabi mai tsanani ya kama manzo Allah ce sai naji manzo Allah yana cewa ma allazina an'ama Allahu alaihim min annabiyina wasiddiqina wa shuhada'i wa salihin tace fa alimtu annahu kuwira to sai naji manzo Allah yana cewa tare da annabawa tare da wanda Allah ya musu ni'ima annabawa da siddiqai da shahidai da nagartattun bayi tace daga nan sai na san a lokacin zabi Allah ya bai manzo Allah bai zabe mu ba ya zaba lahira sallallahu alaihi wasallam yisa yazo a wani hadisin take cewa sai ta ga annabi yana cewa Allahumma tirrafiqil a'la Allahumma tirrafiqil a'la kaga wannan shine ar-rafiqul a'la abokan zama ko jama'a mafi daukaka a gurin Allah tace da manzo Allah ya faɗi wannan su uku thumma qaba sannan sai manzo Allah ya cika sai Allah ya karɓi rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a babarani a cikin mujamul awsat ya fitar da ruwaya da isnadi wanda yake isnadi hasan ko isnadi sahih, cewa hadisin ummu na Aisha ne Allah ya kara mata yadda, wanda Aswad bin Yazid shi ya rawaita hadisi daga ummu na Aisha. Take cewa ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wa sallam, take wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam, fa qala ya rasulallahi, sai ce ya manzan Allah, innaka la habbu ilayya min nafsi, kai ne da yafi soyuwa a gare ni, min nafsi fiye da kaina, wa habbu ilayya min ahli, kai ne mafi soyuwa a gare ni kuma fiye da iyalaina, wa habbu ilayya min waladi, kai ne kafi soyuwa a gare ni fiye da iyayana. Yace wa inni la akunu fil baiti fa abqaraka fa ma asbaru hatta atika fa anzur ilayka, yace na kasance ina zauna a gida, in na kasance ina gida in na tuna ka ba na iya hakuri sai na taso na zo na ganka. Yace amma wa idza zakarta mufi, yace idan na tuna mutuwa ta wa mautaka da mutuwar ka, arattu annaka idza dakalta aljannata rafata ma annabiyina, yace in na tuna mutuwa ta da mutuwar ka mana zan mutu kai ma zaka mutu, kaga akida mai kyau ko ba wanda yace annabi ba zai mutu ba, amma a garin Kano kace annabi ya mutu kai ne waye dai ka ce mi wai ya faku ai ba cinya ba kafar baya to ne fakuwar, ko kuma in kace to yayi wafati yauwa ka laka fada sai ne alwafati ko fa yaran ka canja. Allahu yatawaffal anfusa ina muta qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, sabu dai ne kuma dama Allah ce innaka mayitun fa innahum mayitun, Allah ce ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mita fa humul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa ma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in aw ba ma mutuwa ba za a iya kashe shi, amma sai ga wani abin sai baka mamaki a garin nan ne fa wani waye zo ana wa'azi fa waye sa kuka wai kun san ko kukan da yake wai an ci annabi bai san gaiba ba, kaga ba shi za ka yi kuka da yace annabin ya san gaiba dan yayi kafirci da shirka, kuka ba wai ba dole musiba da samu mutane ba ana annabi bai san gaiba ba, tare cewa abin da ya faɗa shi da musiba da bala'i shine shirka da Allah, kai kake ba Qur'ani a gaban al'umman nan, to kaga kararrar sabon manzon Allah yace in na tuna mutuwa ta na tuna mutuwar ka, yace kuma na san idan ka shiga aljanna za a daga darajar ka ne kai kana cin tare da annaba ni ko ba annabi bane, yace wa idza dakaltu jannata, idan kuma Allah ya kaddara ni shiga aljanna kashi to Allah araka ina jin tsoron ko ba zan ganka ba, sai falam yuradda alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi bai damar da amsa ba hatta nazalat, sai fadan Allah ya sauka, wa mai tsaye Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min annabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin, sai wannan aya din ta sauka, ashe kaga idan bawa ya tsaya wa Allah da'a yewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a cikakkiyar da'a ingantacciyar da'a, Allah ta'ala zai hada shi da manzan Allah kuma zai ga manzan Allah, za ma ka iya da'a dan Allah ya karba zai iya daga darajarka kama samu aljannar firdaus. Annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin Rabi'a bin Ka'b al-Aslami, lokacin da yake cewa ina kwana gurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ka manzan Allah ruwansa da kuma bukatarsa, kaga manzan Allah saboda karamcin manzan Allah ya ga yana wannan hidima, sai manzan Allah yake da shi sal tambayin da kake so a baka, irin an yi yaki an samu ganima a baka bayi ko a baka dawakai ko a baka kaza ko baka ba, kawai sai yace da manzala as'aluka murafataka fil janna, ya manzala ni kasancewa da abotaka zama da kai aljanna nake bukata, manzala ce awa gairar zalika, Allah kaga bambancin mu da su, idan nan wa za a ce tambaye da zama ta aljanna, ba magana ce katan gida ko katuwar mota, ga kunan mutum ne zauna a bakin titi baya da naira 1000 motar miliyan 40 ta wuce yace saura kiris ai saura kiris baya da 3000 ka zo ka ce wani ya sai motar miliyan 2 ha motar miliyan 2 ne wai motar miliyan 2 ne wai tayi kada wata kila haye mutum ba zai rike miliyan 2 ba, ko a kaga sabon manzo Allah sun san duniya kawai gatarin ne kawai ce aljanna ya manzo Allah zama da kai aljanna zan a ko dai wannan kai ce a ya manzo Allah ni wannan nake bukata inda zaka gane ba a kwance ake samun aljanna ba eh falala ce da rahmatin Allah yake bai mutane aljanna amma kuma sai mutum yayi wa Allah da'a wannan da sai zabo sababin da Allah zai ma falala ya baka aljanna kai shi ma sai manzo Allah bai ce tudi kwanciyar ka ba ai tun da ni ne annabi zan baka sai ce fa inni alanan fika bi kasar sujud sai manzo Allah ce ka taimaka min a karanka ka dai wa sujjada kai kenan yawan tasalloli yana cin abin da yake bai mutum aljanna gurin Allah subhanahu wataala yawan tasalloli kisa idan mutum yana da'a ga Allah subhanahu wataala yana ganin sa a wajen a aljanna mafificiya hadisi Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda ai kaga manzo Allah ya ce hakika yan aljanna za su dinga ganin ma'abuta wasu gidaje a saman su kamar yadda kuke ganin tauraro mai haske din nan a can sama saboda fifikon da yake tsakanin su ma'ana wayannan din yan aljanna ne amma ga wata aljanna can suna hangota kamar yadda kake ganin tauraro a can sama din nan kai ka san nisan da yawa ko sai sabon manzo Allah ya ce ya manzo Allah to wannan matsayin annabawa ne ba wanda zai samu wani matsayin sai manzo Allah ce na rike da wanda raina yake hannunsa rijalun amanu billahi wa sadaqul mursalina to wallahi wasu mazaje ne da kai imani da Allah sai gaskata manzanni kace kai imani da Allah cikakken imani na gaskiya ka gaskata manzan Allah gaskatawa ta gaskiya kai masa da'a zaka yi samun wancan matsayi ibn kathir alayhi rahmatullahi yake cewa duk irin wayannan hadisan yace wanda yafi duk wannan hadisan girma yace shine abin da zuwa ingantattun littattafai na hadisi da cikin masanid ta hanya mutawatira daga jama'a da yawa daga sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da mutumin da yake san mutane amma bai riske su a wajen aiki ba a aiki bai riske su ba amma a zuciyarsa yana son su yana kaunar su sai manzon Allah ya ce albaru ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so Anas ibn Malik shi ya rawaita hadisin yace musulmi ba su taba farin ciki da wani ba irin farin cikin sa da wannan hadisi saboda su ma sun san a tsakanin su ai wani yafi wani shi sa Anas ibn Malik Allah ya kara masa yadda da ya ji manzo Allah ya faɗi wannan sai yake cewa inni la uhibbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ana yace ni lalle wallahi ina son manzon Allah wa uhibbu abubakar wa umar kuma ina son abubakar da umar kaga a sahabbai Anas ibn Malik dan aljanna ne fa annabi ya roƙan masa aljanna amma tare da haka ya san waye abubakar ya san waye umar Allah ina son manzon Allah ina son abubakar ina son umar duk da ban aiki irin nasu ba kenan Allah ya hada ni da su amma kaga wani lalatacce anan kuma shi sai zagi sayyidina Abubakar ga ƴan aljanna suna neman Abubakar Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda lokacin da aka suki sayyidina Umar wata na ce sai al-Bukhari hadisi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace sai naji wani mutum a bayana yana cewa Allah ya ji kanka ya Umar wallahi babu wani mutum da nake so in sadu da Allah da irin aikin sa sai kai ya Umar yace ina wai ga sai naga Ali ibn Abi Talib ne Allah ya kara masa yadda ya kai ne ƙaryar san Ali ga abin da Ali yake faɗa shi ma ya yadda a aiki na da'a ga Allah bai kai Umar ba so yake sadu da Allah da irin aikin Umar kaga a ce kauna da soyayya ga wasu bayi san ka da su dan da'a su ga Allah dan biyayyar su ga Allah san manzon Allah so na gaskiya da yi mata biyayya to ko da aikin ka bai kai irin aikin su ba sai Allah ya hada ka da su saboda almar'u ma aman ahabba ya Allah ka hada mu da manzon Allah ka hada mu da Abubakar da Umar Allah ka hada mu aljanna baki daya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wallahu a'lam